الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 18 ga watan Safar shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 30 ga watan 11 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Na'am.
Da biya shi hakan yana kasuwa. In ya ce kaya shi ka guda yi, in ka ba shi to zai ma awo cikakke da wannan. To in kuma ka sai a kasa da haka nan ba ya ce wa ga tira ba, zai ma awo kuma sama-sama.
Wani misali, mutum ne yake kasuwa ta abinda ake auna shi da zakka ko da sikeli. Misali, farashin jika guda ne, in ka cire jika ka bashi zai cika maka zakka, amma idan ka nemi ragi ya rage maka to ba zai cika maka zakka ba. Wannan haramun ne, domin tauye zakka da tauye sikeli abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta mana da naski na Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala yake cewa wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, kar ku sake ku tauye ma jama'a kayansu, ma'ana haƙƙinsu. Kaga la nahiya ce, umarni Ubangiji ta'ala yi wa awful kayla idza kiltum, sai ya ce wa zinu bil qistasil mustaqim. Ubangiji ta'ala yace ku cika zakka in za ku yi awo na zakka ko na sikeli. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa zinu bil qistasil mustaqim, in za ku yi awo da sikeli ku yi awo da sikeli wanda yake madaidaici, ma'ana wanda baya tauye haƙƙin ya haƙƙi. A tabbata wannan sikeli lafiyarsa kalau, ba shi da wata illa in za a ma mutum awo na sikeli. In zakka ne za a yi awo da shi, to Allah ya yi umarnin cewa a cika zakka. Don haka Ubangiji ta'ala ya yi kashedi da barazana game da masu tauye zakka. Sura ta musamman Ubangiji ta'ala ya saukar, ana kiranta da sunan suratul tatafi, ko kuma ka kiraye ta da suratul mutaffifi. Ubangiji ta'ala ke faɗa wailul lil mutaffifi. Ubangiji ta'ala ya ce tsananin azaba a ranar kiyama ya tabbata ga masu tauye zakka. Sai ya ce allazina izaktalu ala nasi yastawfu, su ne waɗanda in za su auni kayan mutane to sukan cika zakka, in su za su auna sai su cika zakka. Sai ya ce wa idza kaluhum, in ku su za su ma jama'a awu wanda yake na zakka, awu zanuhum, ko za su auna ma jama'a awu na sikeli, Ubangiji ta'ala ya ce yuksiruna, sai su ringa tauye zakka ba sa cikawa. To don haka anan baya halatta don ka rage ma mutum kuɗi ka tauye masa zakka. Iya abinda za ka faɗa ga kuɗin nan, in yana da buƙatar saya ya saya, in baya da buƙatar saya ya yi gaba, amma maganar don ka rage ma mutum kuɗi sannan ka tauye masa zakka wannan haramu ne. A a sababin tauye zakka Ubangiji Ta'ala ya halakar da al'umma ta musamman su ne mutanen Annabi Shu'aib, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya kissanta mana a cikin suratu Hud, haka kuma ya kissanta mana a cikin suratu Araf, haka ya kuma kissanta mana a cikin suratu Shu'ara, sannan haka a cikin suratu Al-Ankabut Ubangiji Ta'ala ya kissanta mana yanda yayi da su. Na'am. Ibn Abdul Wahid. A'a, wannan sharhi ne a hannunka, ba matanin littafin ba. Eh, shi wanda ainihin wanda ya wallafa littafin shine Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama babin da ke bayani game da wato haddi na zina, wanda kamar yadda bayani ya gabata, zina laifi ne babba daga cikin manyan laifuka wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hada laifin zina da laifi na shirka da na kisan kai abu daya, ba dan komai ba dan ya nuna mana girman laifi na zina da yanda ta kai matuka a wajen muni. Can cikin suratul Furqan Ubangiji Ta'ala ke fada, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ubangiji Ta'ala yake cewa mu'minai bayin Allah nagari su ne waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da Ubangijinsu, ma'ana ba sa shirka da Ubangijinsu wani abu mai sunan ibada ko mun kankantarsa, ba sa ɗauka su sarrafa shi ga wani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi, kuma ba sa gaban kansu su kashe wata rai wadda Allah ya hana a kashe, wato sai in ta cancanci kisa. Sai Ubangiji Ta'ala ya ce wala yazununa, ya ce kuma ba sa zina. Kaga a nan Ubangiji Ta'ala ya hada laifi na zina da laifi na kisan kai da laifi wanda yake na shirka, wanda duk a cikin laifuka gaba daya babu laifi wanda yafi muni ya kai matuka a wajen muni sama da shirka, domin shi ne laifin da Allah ya yi alkawarin duk wanda ya mutu a kansa bai tuba ba Allah ba zai yafe masa ba. Bayan laifi na shirka babu laifi mafi girma a wajen Allah Subhanahu wa ta'ala sama da kisan kai, sama da kisan kai. Bayan kisan kai laifin da zai zo a mataki na uku shi ne laifi na zina, musamman in zina ta kasance da matar makwabci, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce yana cikin Sahih Bukhari, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ayyu dhanbi a'zam, yace ya manzon Allah tambaya nake maka wai wanne laifi yafi girma daga cikin laifuka, tambaya yayi a fada masa wai wanne laifi ne yafi girma daga cikin laifuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, manzon Allah yace shi ne da zaka sanya ma Ubangijinka kishiya bayan ka yi sani ka tabbatar da cewa shi ya halicce ka kuma ba shi da kishiya a cikin haƙƙinsa, a cikin rububiyya ko a cikin uluhiyya ko a cikin al-asma'u was-sifat Ubangiji Ta'ala ba ya da kishiya. Manzon Allah ya nuna masa cewa zunubin da yake kowane zunubi girma, cai ayyu dhanbi a'zam, yace ya Rasulullah wai wanne laifi ne yake kowane laifi girma a wajen Allah. Manzo Allah ya ce masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine da zaka sanya ma Ubangijinka kishiya bayan shi ya halice ka, ka tabbata shi ya halice ka, ka zo ka sanya masa kishiya. Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa sannan sai mai, manzo Allah ya ce anta qatula waladaka makhafata an yaqama ma'ak, shine da zaka kashe ƴaƴanka dan jin tsoran wato kada su ci abinci tare da kai, ma'ana mutun ya kashe ƴaƴansa saboda tsoran talauci kamar yadda suke yi a jahiliya. Mutun sai ya rami ya binne da idan an haifa masa wai tsoran cewa ina zai samu abincin da zai bashi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya haramta mana haka a can cikin suratul an'am da suratul isra. A cikin suratul an'am yake cewa wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. A can cikin suratul isra yake cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Shi ne manzon Allah yace masa an taqtula waladaka makhafata an yafa'ama ma'ak, wato ka kashi ne da kashe ƴaƴanka dan jin tsoran kada ka sa dan jin tsoran rashin samun abincin da zaka ba su. Manzon Allah yace wannan shine laifi da biyu. Abdullahi dan Mas'ud sai ya tambaya ta uku yace ya Rasulullahi bayan haka sannan sai me? Manzon Allah yace an tazniya bi halilati jarik. Manzon Allah yace da zaka yi zina da matar makwabcinka, wannan su ne laifuka waɗanda suke manya-manyan laifuka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimulce su a nan, kuma haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jimulce su a wannan aya da muka karanto. Don haka dai a takaice bayani ya gabata bakin gwargwado akan wannan babi, wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin da muka karanta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa law anna mar'an اطلع عليك بغير الإذن فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك جناه. وذا الله يكي تشيوا دا أتشي ونمتن واتو يليك عمك جدا باتارد إذنك يكام كتنغا يهو يليك عمك جدا كو يهو سورو يليك عمك جدا كوكما تساقر كولي يليك عمك جدا. Manzo Allah ya ce ka jefe shi da wata tsakuwa aka yi dace ka kwankwale masa ido. Manzo Allah ya ce ma kana alaika junahu, babu wani laifi a kanka, ka kwankwale banza. Me yasa? Saboda kasancewar dan adam wato yana da alhurma wadda take mai girma, dan haka kamar yanda jinin jama'a zubar da shi ya zama haramun, to haka mutuncin jama'a haramun. Kaga duk wanda ya leka gidanka ba tare da izininka, so yake ya ga wani abu naka na aibi ya yi gaba ya fada, shi ku mutunci abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen al'umma. Dole ne ka kiyaye mutuncinka kuma ka kiyaye mutuncin jama'a. To don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana leka gidan wani ba tare da izininsa ba, wannan ta'addanci ne. Don haka duk wanda ya wannan ta'addanci aka bashe masa ido, to babu wani diya, babu wata diya da za a yi. Don haka kasancewar shi ne malam ya shigo da wannan hadisi a wannan babi, amma yana daga cikin kenan babi wanda yake na kisasi, an gane ku, domin muna cikin kitabun da wannan kitabun hududi ne, kenan yana daga cikin babi wanda yake na kisasi. To wannan in ka kwankwale ma mutum ido a sababin ya leka gidanka ba tare da izininka ba, to babu wata sakayya da za a yi na kai ma a kwankwale maka kamar yadda ka kwankwale masa. Don haka manzon Allah ya ce fa ma kana alayka junahu, babu wani laifi a kanka. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu haddi sarika. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na haddi wanda yake na sata. Lafazin as-sarika asalinsa a larabci zaka ma sinun kin fatha, ra'un kin sai kai mata kasra, ka ce as-sarika, tare da cewa ya halatta wato ra'un kin kenan kai mata dauri, shine kamata sukun, kamata iskan, sannan ita shi sinun kin kenan sai kai masa fatha, kace as-sarqa, ko kuma wato sinun kin kai mata kasra kenan fuska ta uku, sai kace as-sirqa. Amma abin da yafi shahara kenan sinun kin ay mata fatha ra'un kin ay mata kasra kace as-sarika tare da cewa ya halatta ra'un kin kenan kai mata sukun kace as-sarqatu as-sarqa kuma tare da cewa fuska ta uku ita ma ta halatta sinun kin kai masa kasra kenan tare da cewa ra'un kin an mata sukun kace as-sirqa asalin ita wannan kalima a larabci ta as-sarika malamai suka ce akhdhu malin nasi khufiya wato shine daukan dukiya ta jama'a a hali wanda yake na boye ba tare da an sani ba ka shiga ka dauke dukiyar jama'a kai gaba an gane ku wannan shine asali a larabci kenan akhdhu shay'in min al-ghayr khufiya ka dau wani abu wanda yake ba naka ba kenan a boye ba tare da an sani ba to wannan shine ake kira sata kenan in kayanka ne ka dauka a goye ba tare da an sani ba wannan ba za a ce masa sata ba amma in kayan wani ne ba naka ba ka dauka a hali wanda yake na goye to wannan shine ake kira sata a larabci amma a shar'ance idan aka ce sata kamar yadda malamai suka fada suka ce hiya akhdhu malin muhtaramin li ghayrihi min hirzin mithlihi ala wajhi al-iktifa wato shine daukan dukiya ta wani dukiya mai alfurma daga cikin tsari na kwatankwacin wannan dukiya a bisa fuska wanda take ta boye kenan akhdhu malin muhtaramin daukan dukiya mai alfurma ligairihi kuma dukiya ta wani ba taka ba kaga anan tun anan mun gane kaidi biyu kaidi na farko dukiyar ta zamanto dukiya ce ma abuciya alfurma za mu iske wane ne in ka masa sata za a yanke ma hannu wace sata ce idan mutum yayi ba za a yanke masa hannu ba saboda dukiya akwai wadda take da alhurma akwai wadda ba ta da alhurma dukiyar da take da alhurma ita ce dukiya ta musulmi amma dukiyar arni wanda tsakanin shi da musulmi akwai gaba da kiyayya wanda akwai yaki tsakankanin su babu wani sulhu to wannan dukiya dukiya ce ba ta da alhurma in musulmi ya saci irin wannan dukiya ba maganar a yanke masa hannu dan haka kenan malamai suka ce hiya akhdhu malin muhtarami daukan dukiya dukiya mai alfarma ligairihi ta wani kenan in taka ce ba maganar yanke hannu sai malamai suka ce min hirzin mislihi dukiyar da take cikin tsari tsari wanda yake na kwatancinta ka san kowace dukiya akwai wurin da ya dace da ita inda za a sa a kiyaye ta inda za a sa a kiyaye ta yanzu misali mutum ya kawo kudi ya baza akan titi ya ajiye su ya shiga gida ya kwana ya zauna ya ka dauke ya ce sata ya ajiya an taba ajiyar kudi akan titi ko a tsakiyar gida a tsakiyar gida akan iya ajiye kudi a wurin da an tabbata an kiyaye shi amma mutum ba zai fito da kudi kan titi ya ajiye ya ce ya ajiye su anan kowace dukiya akwai daidai wurin da ake kiyaye ta to in an kiyaye dukiya a wurin da ya dace a kiyaye ta duk wanda ya shiga a koye ya dauki wannan dukiya dole za a yanke masa hannu amma in mutum ya yi sakaki ya ajiye dukiya ba inda ya dace a ajiye ta in aka yi gaba da ita wannan ba a kira sata sannan fuska ta uku ala wajhi liktifa an gane ko gaba ta uku kenan ala wajhi liktifa ya kasance a koye ne mutum ya dauka idan mutum ya shigo a gaban jama'a ya dauki wannan abu ya fita wannan ba a kiran shi sata wannan hin karfi ne da kwace shi ma za mu iske akwai hukuncin shi wanda yake na musamman wato asali game da yanke hannun barawo abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana shi a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka malamai sun yi ijma'i akan yanke hannun barawo haka kiyasi ingantacce ya tabbatar da haka asali a cikin Al-Qur'ani shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala na fada was-sariqu was-sariqatu barawo namiji da barauniya mace ubangiji ta'ala yace faqa'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu idan kun cafke su jaza'an bima kasaba dan sakamako game da abin da suka aikata na ta'addanci nakalan minallahi kuma a matsayin hukuma ce ta musamman daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya shar'anta haka sai yace wallahu azizun Ubangiji ta'ala mabuwayi ne kasaitacce ne shi yake da rinjaye akan kowa da komai ba a rinjayensa hakim kuma ma'abucin hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi dan haka yana daga hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala shine yanke hannun barawo idan ya saci dukiya ta jama'a sannan malamai sun yi ijima a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa za mu ga kadan daga cikin su a karkashin wannan babu sannan malaman al'umma tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau duk wani malami da ake lissafawa da fadarsa sun yi ijima'i ba sabani barawo in ya saci dukiyar wani in ta kai gulgudan da shari'a ta kayyade dole a yanke masa hannu sannan haka kiyasi ingantacce ya tabbatar da haka me yasa saboda kasancewar duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta yace ayi kaza ko a daina kaza wato akwai hikima wace hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala wadda ta sa ya shar'anta yanke hannun barawo abu ne wanda yake a fili shine kiyaye dukiyar jama'a kamar yanda a rayuwarmu ta musulmi ba mu da wani abu wanda yake da kima yake da martaba a wajenmu wanda ya zama wajibi mu kare shi sama da addininmu dan haka aka shar'anta cewa duk wanda ya yi ridda to ya zama datti ya zama guba a cikin jama'a dole a sare masa kai abu na biyu wato shine hankali domin hankali babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ya haramta mana duk abin da zai gurɓata mana hankali Ubangiji ta'ala ya haramta mana shi dan haka Allah ya haramta shan giya ba dan komai saboda tana taba hankali ya haramta kwaya da sauransu duk abin da ke taba hankali haramu ne abu na uku wato shine mutunci saboda kare mutunci Ubangiji ta'ala ya haramta mana zina ya haramta mana kazari haddi na zina da Allah ya shar'anta mana ba dan komai ba dan mu kare mutuncinmu kamar yanda kai ba ka so a yi da mahaifiyarka ko da ƴar uwarka ko da diyarka ko da matarka to haka sauran jama'a su ma suna da mutunci suna da alhurma dan haka Ubangiji ta'ala ya shar'anta haddi na zina ba dan komai ba dan kare mutuncin jama'a haka abu na kudi ita ce dukiya dole ne a kiyaye ta saboda kiyaye dukiya Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta haddi na sata shine yake hannun barawo dan a tsare dukiyar jama'a abu na biyar shine rayuwa dan a tsare jinin jama'a Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta kisasi idan ka yanke ma mutum hannu kai ma a yanke ma naka duk wanda ka kunkule masa ido kai ma a kunkule ma naka idan ka yanke ma mutum hanci kai ma a yanke ma naka idan ka gama da rayuwar mutum ka kashe shi kisa na ganganci to kai ma jinin ka ya halatta waɗannan abubuwa biyar abubuwa ne waɗanda sun kai matuƙa a wajen alhurma dan haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta yanzu kaddara cewa mutum ne ya tafi shekara da shekaru ya tafi neman kuɗi ya shekara 10 yana neman kuɗi misali ya tattaro kuɗaɗensa ya dawo gida yana shirin yayi wasu abubuwa na bukatunsa ya aje kawai dari ɗaya wani ya shiga yayi gaba da wannan dukiya duk wahalar da yayi a shekara 10 wani ya zo a cikin minti 2 ko kasa da haka ko sama da haka yayi gaba da wannan dukiya kaga anan akwai zalunci akwai ta'addanci ita ko dukiya abu ce wanda ake bukatar a yada ta ya zamanto jama'a suna da aiki ne kowa ya zamanto yana da sana'a to amma wasu sai suka zama zaune gari banza jama'a su je su wahala su nemo dukiya su ka su zo su bidare su sace waliyazu billahi dan haka duk abinda Allah ya shar'anta akwai hikima zaka ga kasashen da suke kwatanta shari'a ta Allah bakin gulgudu zaka ga irin wannan ta'addanci ya kankanta. Mutum ya je Saudiya ya gani shaguna cike da kaya, zaka gani shago abinda kawai dan mayafi ne za a dan sha a baki, wani kawai igiya ce za a sha a bakin shagon, shikenan mai shagon sai ya shiga gida ya kwance safo ya tafi wannan. Ka ajiye abu yayi kwana da kwanaki ba wanda zai zo ya dafa shi. Dan haka ba komai yake kawo wato zaman lafiya da aminci a cikin jama'a face bin doka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ba komai yake tada zaune tsaye ya zubar da jinadan jama'a da dukiyarsu ya zama tuba ta da al'umma, illa rashin bin dokokin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wani dalibi da muka zauna da shi dan Madagascar, ita ce al-Afrikiya al-Wusta, ba Central Africa ba, dan Madagascar ne, yake cewa a kasar su, yace mace wallahi yace tayi kadan ta sa dan kunnan na zinare ta biyo tici, gaba ɗaya kunnan za a kuzge shi ta sanya dan kunna wannan na zinare ta biyo tici tayi kadan. To kaga al'amura ne waɗanda suke inda jama'a suna son zaman lafiya, to hanya ta samun zaman lafiya hanya ce ɗaya ɗaya shine bin dokoki na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kaga irin kasashe da zaka gani an tsare mutum akan titi, an danne shi, an karɓe dukiyarsa, wani an zubar da jininsa don a karɓe dukiyarsa, ba komai yake kawo haka illa rashin bin dokokin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka dai hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da shar'an tahaddi wanda yake na sata shine don a kiyaye jinan dukiyar jama'a. To illa kasancewar ita sata tana da rukunai guda hudu, an gane ku? Sata ba ta tabbata sata sai in ta cika rukunai guda hudu. Rukuni na farko shine a samu barawu kenan. Wane ne barawu? Wanda zai shiga gidan da ba nashi ba, ko kuma wurin da ba nashi ba, ya dauki dukiyar jama'a a goye, kenan farko a samu barawu. Sannan rukuni na biyu shine al-masrufu minhu, a samu wanda aka masa sata, ga mai dukiyar da aka sace masa dukiya. Za mu iske in aka ga dukiya a hannun barawu ba a san ba mai ita ba, shin a yanke masa hannu ko ba a yanke masa ba? A magana mafi rinjaye ba maganar a yanke masa hannu, sai an samu tabbacin ga mai dukiyar da ya kawo ƙara cewa an sace masa dukiya. Kenan rukuni na biyu al-masrufu min, wanda aka sace masa kaya. Ginshiki na uku daga cikin ginshikai na sata wato shine al-malul masruf, ya zamanto duki ga duki, dukiya ce aka sata ga ta. Kenan al-malul masruf ya zamanto abinda aka sata dukiya ce, duk abinda ba dukiya bane dan mutum ya dauka ba maganar a yanke masa hannu. Sannan rukuni na hudu shine al-akhsu khufiya, ya zamanto abinda aka sata a buye ne aka dauka, an gane ko? A buye ba tare da jama'a sun sani ba, ya shiga ya saci abu yayi gaba. To waɗannan su ne rukunan sata, inda mutum zai zo gaba da gaba ana gani ya dauka ya yi gaba, wannan ba a kiran shi barawu, dan fashi sunan shi, wanda za mu iske akwai hukuncin sa na musamman. Kenan anan mun gane cewa rukuni hudu ne, farko kenan barawu, na biyu wanda aka masa sata, na uku dukiyar da aka sata, na hudu kenan ya zamanto abinda aka sata an sace shi ne a kuye, kenan al-akhdhu khufiya. To shi ginshiki na farko as-sariq, shi barawan da ya sata ba a yanke masa hannu sai ya cika wasu sharaɗa. Sharaɗi na farko shine at-taklif, ya zamanto baligi ne mai hankali, kuma yayi wannan sata dan radin kansa, ganin damar shi ne ya shiga ya dauka kayan jama'a ba tirsasa shi ba aka yi, an gane ko? Ba tilasa shi ba aka yi, da kanshi ya shiga ya sata. Kenan in ya kasance yaro ne karami, wannan ba maganar a yanke masa hannu, duk wanda bai balaga ba, alƙalami bai hau kansa ba, ba maganar a yanke masa hannu. Haka nan in mahaukaci ne ba a yanke masa hannu. sharadi ya zamanto mukallaf. In aka ce mukallaf shine albaligul aqil, kenan balagagge wanda yake mai hankali, sannan kuma darradin kansa ne ya sata ba tilasa shi ba kai. Sharadi na biyu, wato kada ya zamanto barawan da ya sata abin da ya sata akwai shubha a cikinsa. Menene shubha a nan? Kamar misali, ɗa da mahaifi, galibi ɗa da mahaifi dukiyarsu a haɗe take, so da yawa ba za ka iya bambanta wannan dukiyar ɗa ce wannan dukiyar mahaifi ce. Don haka in mahaifi ya saci dukiyar ɗansa ba maganar a yanke masa hannu, haka nan ɗa in ya saci dukiyar mahaifinsa ba maganar a yanke masa hannu, haka nan mata in ta saci dukiyar miji ba maganar a yanke mata hannu, haka miji in ya saci dukiyar matarsa ba maganar a yanke masa hannu. Me yasa? Saboda akwai shubha, galibi a cakuɗa suke, wannan ya shiga wannan ya fita. Shi kuma kasancewar duk wurin da kake da izinin shiga babu wani shamaki, to ba a cewa ka shiga ka dau abu a buye, kuma akwai shubha akan haka. Me yiwa dukiyarka ce ba tata bace? Me yiwa tata ce ba taka bace? Me yiwa dukiyar nan ta dace ba ta mahaifi bace? Me yiwa ta mahaifi ce ba ta da bace? Dan haka malamai sun tabbatar da cewa tsakanin kenan al-asl wal far, mahaifi da ɗa ba maganar yanke hannu. Haka tsakanin ma'aurata guda biyu, miji da mata, in dai saci dukiyar ɗa ba maganar a yanke hannu. Kenan, dan haka sharadi na biyu malamai suka ce Allah ya kula lisariki shubhatun fi shay'il masruf, kar ya kasance akwai shubha ga barawo a cikin dukiyar da ya sata. Kenan, in akwai shubha to wannan ba maganar yanke hannu. Sharadi na uku, ya zamanto shi barawon da ya sata ba matsuwa bace bai, ba tsananin bukata bane bai kai shi zuwa yin sata, saboda larura tana halitta ma musulmi abin da ya zamanto haramu. Misali, duk lokacin da ya kasance barawo ya ji ya yi sata, ya yi saci gwargwadon abin da zai ishe shi domin ya ije ma kansa hallaka, to wannan ba maganar a yanke masa hannu. Babu cin yau babu na gobe, babu wanda ya taimaka masa ya bashi, kuma babu wanda ya ramta masa. Ya matsu ya ji tsoron yunwa kada ta hallakar da shi, ya dira ya je ya sata, ko kuɗi ne ya sata, in dai gwargwadon abin da zai ci ne, to wannan ba maganar a yanke masa hannu. Saboda Ubangiji Ta'ala ya halitta mana cin mushe idan bukata ta kai mu. Ubangiji Ta'ala ya ce faman yuqra ghayra baqin wala adin fala ithma alayhi. Dan haka duk lokacin da aka samu shekara wadda take ta tsanani ta fari, yunwa ta hada jama'a, to wannan ba maganar a yanke ma barawon da ya saci abinci hannu. Duk wanda ya sata ba maganar a yanke masa hannu, in dai gwargwadon abin da zai ce. Kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa la qaba fi ali sana, shekara ta bari ta yunwa, Umar yake cewa ba maganar yanke ma barawo hannu, in dai abin da ya sata gwargwadon bukatar sa ne. Wannan kenan dangane da shi barawo mun samu sharadda guda uku. Kenan, sharadi na farko ya zamanto baligi mai hankali, sharadi na biyu abin da ya sata kada ya kasance akwai shubha, kenan dan haka ba yanke hannu tsakankanin ɗa da mahaifi ko miji da mata. Sharadi na uku kenan, ya zamanto babu wata bukata da ta kai shi zuwa yin sata, in tsananin bukata ce yana neman ya ije ma kansa hallaka, ya je ya saci gwargwadon abin da zai ci, shi ma ba maganar a yanke masa hannu. Sannan dangane da shi wanda aka masa sata, akwai sharadi guda uku. Sharadi na farko, shi wanda aka masa sata kenan shine malamai suka ce an yakuna al-masruqu minhu ma'luma, shi wanda aka saci kayansa ya kasance sananne ne. Dan haka malamai suka ce da'awa ta cewa an yi sata ba ta tabbata, dole sai an san wane ne aka masa sata. Wanda aka sace masa kaya, in ya kai kara aka tabbatar da haka, to shine za a yanke hannu. Amma in aka ga kaya a hannun barawo ba a san me su ba, to abinda za a yi sai a tsare shi har a kai lokacin da za a samu wanda zai zo yayi da'awar cewa lokaci kaza an sace masa kaya kala kaza. In wanda ya zo ya faɗa haka, ya tabbatar da cewa an sace masa kaya kala kaza, aka ga kayan da barawon ya sata su ne, to za a iya yanke masa hannu. Amma in ba a samu ba mai kaya, to wannan ba maganar a yanke masa hannu. Kenan dole ne sharadi na farko malamai suka ce an yi kunan masrufu minhu ma'luman, wanda aka masa sata ya zamanto sananne. Kenan komin yawan dukiya in aka samu a hannun barawo in dai ba a san me ita ba, to ba maganar a yanke masa hannu, sai dai za a tsare shi a kurkuku a ci gaba da cigiya har a samu wanda zai zo yi da'awar cewa an sace masa kaza a lokaci kaza. Kenan in an tabbata haka ne, to daga ran nan barawo ya cancanta a yanke masa hannu. Sannan sharadi na biyu dangane da shi wanda aka masa sata shine malamai suka ce an takuna yadul masruki minhu yadan sahihatan alal masruk, hannun wanda aka masa sata ta zamanto hannu ne, ya zamanto hannu ne ingantacce akan abin da aka sata. Kenan wanda aka masa sata hannun shi ya zamanto hannu ne ingantacce akan abin da aka sata. Misali wannan kaya ne mallakarka, kaya mallakarka ai hannunka ingantacce ne domin dukiyarka ce, ko kuma ya zamanto kaya ne na jama'a ka aro, kaga kayan da ka aro na jama'a a matsayin kaman mallakarka suke, dole kai ne zaka kula da su. Idan barawo ya zo ya saci kayan aro a wajenka, dole za a yanke masa hannu. Me yasa? Domin hannunka ingantacciya ce akan wannan abu, kaya ne na jama'a suka ara maka. Ko kuma misali kayan jingina ne, mutum ya zo ya karbi wani bashi a wajenka sai ya bar ma kayan shi jingina, to wannan kaya na jingina matsayin mallakarka suke, dole kai zaka kula da su. Duk lokacin da barawo ya zo ya sata, to wannan za a yanke masa hannu, domin hannunka ingantacciya ce akan wannan kaya na jingina. To ina ga lokacin da barawo ya yi sata, shi ma wani barawo wanda ya fi shi ya zo ya yi gaba da kayan, a shi ne malamai suka ce ba maganar a yanke hannu, saboda shi barawon da ya yi sata aka sace ba kayan shi ba ne ba. An gane ku? Kenan in ya kasance kenan barawo ne ya yi sata, ko ɗan fashi ne ya yi ƙwace, sai wani barawo ya zo ya yi gaba da wannan kayan da aka sato, to ba maganar a yanke masa hannu. Me yasa? Saboda hannun shi wannan barawo ba ingantacciya ba ce ba akan abin da aka sata, saboda ba kayan shi ba ne, ba mallakar shi ba ne. Tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa ko da barawo ya yi sata, wani barawo ya sata, yanke masa hannu za a yi, amma magana mafi rinjaye kenan dole sai hannun shi wanda aka masa sata ta zamanto hannu ne ingantacce akan dukiyar da aka sata. Kenan sai in taka ce ko kayan ajiya ne a wajenka, ko kayan aro ne, ko kaya na jingina. Sharadi na uku, shi wanda aka masa sata ya zamanto dukiyar shi dukiya ce wadda Allah ya tsare ta, dukiya ce wadda tana da alfarma, domin cin dukiyar musulmi baya halatta, sai ta hanya wadda take daya daya ta dadin rai. Kenan in shi ya dauka ya baka ko wata kasuwa kuka yi, ko kuma kyauta ya maka ko sadaka ya maka, sannan ya halatta ka ci. Kenan shi ne suke cewa an yakuna al-masruqu minhu ma'suman mali, duk wanda aka masa sata kenan ya zamanto dukiyarsa dukiya ce kiyayayya. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya a cikin hadisi sahihi, yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Duk mutumin da ya musulunta ya mika wuya ga Allah da manzansa, to ya tsara jininsa, ya tsara dukiyarsa sai da haƙƙi wanda yake na musulunci. To don haka anan malamai suka ce musulmi ko kuma arni wanda yake zimmi, wa ake nihi da zimmi? Shine kamar Yahudawa ko ƴan mushaw, waɗanda musulmi suka kai musu ɗauki na yaƙi, suka aka ne musu musulunta, suka ce ba za su musulunta ba, aka ce to za ku biya diyya, za ku ringa ba da jizya ga musulmi, suka yarda suka amince a bar su akan addininsu, za su ba da jizya. To waɗannan su ne ake kiransu ahlul zimma. To su ma wannan mutumin da ya saci dukiyarsu dole a yanke masa hannu. Me yasa? Saboda suna ƙarƙashin kula ta musulmi, dukiyarsu tana da alhurma a nan. Amma don haka arni wanda yake alharbi ko wanda yake almusta'man da sauransu, wannan kasancewar dukiyarsu in an sata wannan ba maganar a yanke ma barawo hannu domin dukiya ce wanda ba ta da alƙurma. Musulunci shine yake tsara dukiyar musulmi, yake tsara dukiyar mutum. Kenan waɗannan su ne sharuɗa uku game da shi wanda aka masa sata. Kenan sharadi na farko ya zamanto an san wa aka masa sata. In an jahilci wanda aka masa sata aka samu kaya a hannun barawo, ba maganar a yanke mai hannu sai dai a tsare shi har akai lokacin da aka samu mai wannan dukiyar. In an gaji da tsare shi ba a samu wannan sai a sake shi. Sannan na biyu kenan ya zamanto hannun wanda aka masa sata hannu ne ingantacce akan abin da aka sata. Kenan ya zamanto dukiya ce mallakar shi, ko dukiya ce ta ajiya a wajensa, ko dukiya ce ta aro, ko dukiya ce ta jingina. Kenan in barawo ya yi sata aka sace, wannan ba maganar a yanke hannun barawo na biyu. Sai dai na farkon in an cafke shi dole za a yanke masa. Sannan kenan sharadi na uku kamar yadda muka yi bayani, shi wanda aka masa sata ya zamanto dukiyar shi dukiya ce kiyayayya. Kenan in arni ne wanda baya karkashin kula ta musulmi, to wannan dukiyar shi ba ta da alhurma, komin yawanta in aka sata ba maganar a yanke hannun barawo. Sannan rukuni na uku, dukiyar da aka sata, wannan akwai sharuɗa kamar guda biyu, sharadi uku ita ma. Sharadi na farko, dukiyar da aka sata ya kasance dukiya ce wanda take da alfarma. An gane ku? Dukiya wadda take da alfarma, kamar yadda bayani ya gabata a kan ta'arifi, mai malamai suka ce huwa akhzu mali muhtarami li ghayrihi, daukan dukiya ta wani, dukiya wadda take mai alfarma. Kenan anan duk dukiyar da bata da alfarma dan mutum ya sata ko mun yawanta ba maganar a yanke masa hannu. Misali dukiyar da bata da alfarma kamar giya, ko telan dubu mutum ya tsata ta giya ba maganar a yanke masa hannu. Don haka wani dan uwa da muke tare da shi a nan a farkon da'awa ta sunna, wani ya goyo kazai na giya ya dan masa goge sai belan ya fadi, wannan kazai gaba ɗaya sai ya zube. Aka kai shi komisariya aka ce wai sai ya biya. Shi ko yace giya zan biya? Giya ce ba. Shi wanda yake wannan kin wai abin ya daure masa giya a kai, yaya za a ce wai kai banna ka zo da giya kuma a ce ba za ka biya ba? To dan haka giya ba ta da alfarma, ba ta da alfarma. Komin yawanta mutum ya sata ba maganar a yanke masa hannu. Haka kamar misali adadi, haka misali kayan kiɗa. An gane ku? Kayan kiɗa duk abinda Allah ya haramta, to wannan dan mutum ya sata ba maganar a yanke masa hannu komin yawan shi. Dan haka dukiya ta arni ba ta da alfarma. In mutum ya saci dukiyar arni wanda baya karkashin musulmi ba maganar a yanke masa hannu. Sai dai amma karka ga cewa satar da ya yi halak, wannan sata laifi ce. An gane ko? Yana da laifin sata a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Irin yanda in ya saci dukiyar musulmi yana da laifin sata, to haka in dukiyar arni ce ma mutum ya sata yana da laifin sata. Sai dai a shar'ance ba maganar a yanke masa hannu, kamar yanda in dukiyar musulmi ce ya sata za a yanke masa hannu. Sharadi na biyu dangane da dukiyar da aka sata kenan ta zamanto ta kai nisabi, ta kai wani gwalgwado, gwalgwadon da ake yanke hannu, shi ne za mu iske kenan a cikin darasin wanda yake da yau. Shi ne malam ya zo da hadisi na farko a baban al-hadisu salis wal khamsuna ba'da salasimi'a. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه. وتمنى الله يجكن سكيفة وأن الحديث ينتري أكو دهنسين ده أكو رواية عبد الله بن عمر الله يكرم سيدا كيفة شوى للي مزعنا صلى الله عليه وسلم kafa'a fi mijannin. Manzon Allah ya yi umarni an yanke hannun barawo fi mijannin, wato game da garkuwa da ya sata. An gane ku? Mijannin garkuwa kenan, wadda mayaki yake kare gangan jikinsa. game da harbin kibiya ko sukan mashi ko sarin takobi, wanda ita garkuwa galibi kamar faifai take haka. Akan yi ta wani lokaci da kirgi wanda yake na dabobi, wani lokaci kuma akan yi ta kamar misali da karfe da komai, wanda abun da zai iya kare kenan kibiya ba za ta huda ba ko mashi ba zai huda ba, domin shi mayaki ya kare gangan jikinsa. To wannan ita ce ake kiranta da admission, kuma ana kiranta da junna. Shi ne ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafa a fi mijannin, manzon Allah ya yi umarni an yanke hannun barawu da ya saci garkuwa kimatu hu salasatu dirham, wato kimar wannan garkuwa shi ne dirhami uku, ma'ana kudinta kenan in a ce an tashi sayar da ita, wato ta za a saye ta dirhami uku, da ta kai dirhami uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka yanke hannun barawu. Lafazin kafa'a ba ana nihi ba da hannunsa ya yanke, a ya yi umarni an yanke hannun barawu. Fi mijannin, a sababin satar garkuwa kimatuhu, kimar garkuwar shi ne ya ce salasatu dirahim, wato dirhami uku. Wa fi lafzin, a wani lafazi shi ne ya ce samanuhu, ma'ana kudin wannan garkuwa. An gane ko? Kudin wannan garkuwa kenan shi ne dirhami uku. Wato shi dirhami uku abinda yake badawa gwalgwado na gram, wato yakan bada gram 2,975. Dirhami uku abinda yake badawa adadin gram kenan na azurfa 2,975. Mushe hadisi na gaba kenan sai karin bayani zo. الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقبض اليد في ربع دينار فصاعدا. وحديث ندري أكدا خمسين دفتو رواية عائشة الله إكرامته دا taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada tuqdahu liyadu fi rubu'i dinarin fasaida, manzon Allah yace akan yanke hannun barawu game da dukiyar da ta kai gwalgwadan rubu'u dinar, ma'ana in an kasa dinari kashi hudu kenan abin in ya kai kashi ɗaya daga cikin hudu fasaidan ko abin da ya wuce haka, manzon Allah yace ana za a yanke masa hannu. Tuqdahu liyadu, manzon Allah ya ce akan yanke hannun barawu fi rubu'i dinar game da satar abin da ya kai rubu'u dinar kashi ɗaya daga cikin kudin dinari fasa'idan ko abin da yake sama da haka. Wato shi rubu'u dinar iya abin da yake badawa, wato rubu'u dinar abin da yake badawa shi ne nauyin gram hudu, wato da rubu'i gram hudu da rubu'i, don haka adadin kudin da yake badawa shi ne jikka 63, jikka 60, shi dinar kudin dinar kenan jikka 63 da rabi da dala 50, jikka 63 da rabi da dala 50 kenan a lissafin da muka dau duk gram kenan a jikka 15, tunda in ka dauki kenan gram hudu da rabi, hudu da rubu'i kenan, anan in ka dauki 15.5 nawa kenan jikka 60, sannan jikka 15 sai ka kasa ta kashi hudu sai ka dau kashi daya, kaga kashi daya daga cikin hudun 15 kenan abinda zai baka jikka 3.5 da dala 50. An gane ko? Kenan anan shine jikka 15.5 da dala 86 da 87 kenan kenzimi da nafsan transet shine kenan wannan rubu dinar kenan a jikka 16, wato ɗan canji ne babu, duka dala nawa ne babu a jikka 16, dala 14 ce babu, ko kuma mu ce dala 13 kenan da tamma 3 shine babu. Wannan shine ake kira da rubu dinar kenan a yanzu kenan, duk mutumin da ya saci gwalgwadan abin da ya kai jikka 16 kenan ba dala 13 da tamma 3 kenan wannan ya cancanta a yake masa hannu sawa'an kudi ne ya sata ko kayan kudi ne kenan za a yanke masa hannu amma in yayi kasa da haka ba maganar a yanke hannu sai in ya kai rubu dinar yanzu kaddara cewa shika 15 ce mutum ya sata ko kayan da za su kai shika 15 ba maganar a yanke masa hannu sai sun kai wannan gurgudu dan haka kuma wannan lissafi yakan canza lokaci zuwa lokaci kenan gwalgwadon hawan zinare da saukarta kenan in ta tashi wato lissafin yana tashi in yayi kasa kuma yakan yi kasa kenan anan da yake zinariya ita ce asalin game da dukkan wasu kudade duk wani abu wanda yake na kayan kawa a ban kasa abu mai kima to zinariya ita ce asali dan haka kenan abin da ya kai rubu dinar ko ya kai kimar wato dirhami 3 to wannan shine za a yanke hannun barawo shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa akan yanke hannun barawo wato a cikin abin da ya kai rubu dinar fasa'idan ko kuma abin da ya wuce haka wannan kenan ita ce hukuma ta mutumin da ya saci dukiya daga cikin tsari wanda yake na kwatankwacin wannan dukiya tare da cewa wannan hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga idan mutum ya yanke ma mutum hannu indiya za a biya menene za a biya rubu'ud diya kamar kusan rakumi 25 kaga anan me yasa dan a tsara jinanan jama'a a tsara lafiyarsu dan haka idan mutum ya yanke ma mutum hannu da ganganci to hannu sai ya zamanto yayi tsada ana to amma lokacin da shi hannun ya wulakanta ya dauki dukiyar wani sai ya zamanto yayi arha yanzu misali ka dauki rakumi 25 kowane rakumi ma ka dauke shi a shika 100 miliyan 200 a kadan ne wannan a jika 100 ka dauki kowane rakumi in a jika 200 za ka dauka rakumi 25 nawa zai kama kenan kusan miliyan 5 zai kama a jika 200 rakumi 25 kenan miliyan 5 kaga anan da yake hannu ne aka yanke don a tsara jinanin jama'a sai ya zamanto hannu yayi tsada amma don a tsara dukiyar jama'a to sai ya zamanto duk hannun da ya taba dukiyar da ba tashi ba a matsayin sata to hannun ya wulakanta kenan don haka don a tsara dukiyar jama'a dole ne kenan hannu yayi arha kenan ka kiyaye dukiyar jama'a yanzu misali in a ce gwalgwadon abin da ake yanke hannun barawo sai ya kai kamar misali a ce miliyan 5 ko miliyan 10 in mutum ya sata sai mutum ya shiga gida 10 ya sata a dare denen ya dau miliyan denen ya dauki miliyan denen ya dau miliyan 1 misali in a ce sai ya kai miliyan 20 za a yanke hannu to hada miliyan kayan wasa ne to amma shari'a dan ta tsara dukiyar jama'a sai ya kasance an sanya haddin gwalgwadon abin da in an sata na dukiya za a yanke hannu abu ne wanda yake dan kadan ba dan komai ba dan a tsara dukiyar jama'a amma dan a tsara jinanan jama'a diya ta hannu sai aka sanya ta diya ce wanda take rubu'ud diya kenan rakumi 25 to wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin duk abin da Allah ya tsara ya shar'anta akwai hikima a cikin shi kaga dan bayani ya gabata abubuwa ne biyar waɗanda ake kiransu kenan ad-daruriyatul khams wanda dole ne a kiyaye su dole ne a tsara dukiyar jama'a dole ne a tsara jininsu in mutum ya zubar da jinin jama'a akan ganganci to diya za ta tsananta in mutum ya taba dukiyar jama'a kenan ko mun kankantarta ga gurgudan abin da za a yi wannan nisabi kuma a magana wanda take mafi rinjaye dole ne sai ta kai wannan gurgudu tare da cewa wasu daga cikin magabata musamman malaman zahiriya su suna ganin cewa komin kadan kin dukiya in barawo ya sata dole za a yanke masa hannu ba bambanci tsakankanin dukiya kadan da mai yawa ko jika guda mutum ya sata suka ce hannu za a yanke masa illa kasancewar waɗannan hadisai raddi ne a kansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade gwalgwadon abin da ake yanke ma barawo hannu sai in dukiya ta kai nisabi idan mata kai hisabi ba ba maganar ayin ke hannu. Dan haka wannan hadisi kuma yana nuna mana matsayin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take fassara ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa, ita take yin bayani ta fito da shi fili, kuma ita take kayyade abinda alqur'ani ya bar shi a sake, ko kuma abinda alqur'ani ya zo da shi a dunkule, sunna ita take bayyanar da shi dalla dalla. Yanzu misali, idan muka dauki sallah a jumulce, Ubangiji ta'ala ya ce mana wa aqimus salata wa atuz zakata, ku tsaye da sallah ku bayar da zakka. Haka kawai Allah ya ce mana ku tsaye da sallah ku bayar da zakka. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta bayyana mana wannan umarni na Ubangiji mu da ya bamu a dunkule, cewa ga yanda za mu yi wannan sallah. Ka yi arwalla, ka fuskanci alkibla, ka daga hannunka, ka yi tsaye, ka yi karatu, in ka gama karatu ka duka ka yi ruku'u, in ka gama ruku'u ka dago, sannan ka duka ka je ka yi sujada. Tun daga farko har ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya mana bayani game da sallar da Allah ya umarce mu cewa mu yi. Zakka da Allah ya ce mu bayar, manzon Allah ya mana bayani bayani mai gamsarwa, ga duki yadda ake fitar mata da zakka, ga wadda ba a fitar mata da zakka, ga lokacin da ake fitar ma wannan dukiya zakka, wannan ita ma ga lokacin da ake fitar mata, wannan ma ga lokacin da ake fitar mata. Kuma yayi bayanin ga gwargwadon abin da ake fitarwa daga cikin kowace dukiya. Amma a dunkule Ubangiji ta'ala ce wa atu zakata, ku bayar da zakka. Amma sunna sai ta yi bayanin ga dukiyar da ake fitar mata da zakka, ga wadda ba a fitar mata. Haka idan muka dauki ayar da muka karanta dazu, wasariqu wasariqatu faqahu aydiyahuma, barawo namiji da barauniya mace, Ubangiji ta'ala ya ce ku yanke musu hannu. Kaga wannan abu ne wanda yake a sake, Ubangiji ta'ala ya bar mu a sake kawai, in barawo ko barau namiji ko mace idan aka tabbata sun yi sata a yanke musu hannu. To sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kayyade mana ba kowace sata bace ba ake yanke ma barawo hannu, sai ya saci kenan wani gurgudu na dukiya, shine abin da ya kai dirhami uku, ko kuma abin da ya kai kenan rubu dinara. Sannan dan haka malamai suka ce babu fatacce sama da mutumin da ya wadatu da alqur'ani cewa baya bukatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu fatacce sama da shi, saboda ba yanda za a yi ka gane abinda yake a shari'a, dole sai ka abinda alqur'ani ya kunsa, dole sai ka koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan an ce faqahu aydiyahuma, ku yanke musu hannu. Hannun da za a yanke tun daga kafa da za a yanke, ko kuma daga gwiwar hannu, ko kuma daga nan tafi, gabaɗe hannu ne. In ba cikin sunna ka koma, ba ka gane ina ne za a yanke. A ƙa'ida yadda za a yanke abu, magana mafi rinjaye shi ne nan tafin hannu, daga nan a rusu tsintsiyar hannu shi ne za a yanke ma barawo. Sannan wannan hadisi yana nuna mana dukiyar jama'a ta musulmi haramun ne, kamar yadda jininsu da mutuncinsu haramun ne. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kutubarsa ta hajjin bankwana, manzon Allah yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun alaikum fa hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Manzon Allah yake ku san da cewa jinananku da dukiyarku da mutuncinku ku musulmi haramun ne tsakankaninku. Manzon Allah yace kaman al-hurmaku, wato ka hurmati yawmikum hadha, kaman al-hurman wannan yini na ku yinin Arafa, kuma kaman al-hurman wannan gari na ku ita ce Makka, kuma kaman al-hurmar wannan wata da kuke ciki shine watan kenan Zulhijja a kutubar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka kenan, kamar yanda jinin musulmi zubar da shi ya zama haramun, keta mutuncin musulmi ya zama haramu, haka cin dukiyar musulmi ta hanyar zalunci haramu ne. Da haka Ubangiji ta'ala ya shir'anta haddi wanda yake na sata. Al-hadithu al-khamisu wa al-khamsuna ba'da al-thalathimi'a ana Aisha radiyallahu anha anna Quraishan ahammahum sha'anul makhzumiyyati allati saraqat faqalu من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستئير المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها حديثي ندري أبكو دحمسين دبير رواية عائشة الله إكرامة الدار كيشوا أن قريشا للي قريشا وأهمهم شأن المخزومية التي سرقت وتلمر وتماتا daga cikin kabila ta Banu Makhzum wannan mata wato ita ce Fatima bintul Aswad wannan mata daga cikin tana daga cikin kabila ta Banu Makhzum wanda Banu Makhzum suna daga cikin kabila ta Qurayshawa ma'ana gida ne daga cikin gidaje kenan na kabila ta Qurayshawa wanda Balma wannan gida yana daga cikin gidaje waɗanda suka fi kowane gida daraja a cikin kabila ta Qurayshawa don haka ma suke kiran Banu Makhzum cewa Raihanatu Quraysh ma'ana turaren Qurayshawa kenan to wannan mata tana daga cikin wannan kabila ta Isata me za a yi a hammahum sha'anuha lamarinta sai ya zamanto ya bakanta musu rai sun rasa yadda za su yi kuma tare da cewa labarin satar ta ya kai kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi shawara tsakanin su suka ce man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zai je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana game da sha'anin ta ma'ana wa zai je ya nema mata alfarma imma a bada wata dukiya a yi bidinta ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata afuwa a rangwamta mata suka ce wa zai je ya tinkare shi da wannan magana fa qalu sai suka fada suka ce wa man yajtari'u alaihi illa Usama ibn Zaid ba wanda zai bigi gaba ya je ya nema mata alfarma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bada bininta ko kuma a yi mata rangwame wato sai Usama dan Zaid me yasa domin hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma dan masoyinsa ne manzon Allah yana son shi kwarai kamar yadda kuma yake son mahaifinsa wato shine Zaid ibn Haritha domin yana da kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi mahaifin Usama Zaid ibn Haritha intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za Allah ya intar da shi shi kuma Usama ɗin shi ne don haka da shi da mahaifinsa suna da matsayi suna da fada a je a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana matsayin Usama da Zaid domin a cikin su gaba ɗaya su Qurayshawan suka ce babu wanda zai iya tunkarar shi da wannan magana sai wani a je a ga wani ya je to a lokacin nan suka je suka ga Usama da Zaid suka tura shi ya je ya nema mata alfarma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yafi mata ko kuma a bada bedanta fakallahu Usama Usama Allah ya kara masa yadda ya je ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan sha'ani faqala sai manzon Allah ya fada ran shi ya baci yace a tashfa fi haddi min hududillah yanzu Usama zaka ringa neman alfarma game da haddi daga cikin haddika na Ubangiji wannan gaba za mu iya fa'idantar cewa in laifi ya kai gaban shugaba ya kai kotu to ba maganar a yafi amma kafin a je haka ana iya sulhuntawa a yi rangwame amma in dai ya riga ya kai to ba maganar a yafi dole sai an zartar da abin da yake hukuncin Allah dan haka hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta'aful hudud fi ma bainakum fama balagani min haddin faqad wajab manzo Allah yace ku yafi ma junan ku haddi sakankalin ku kafin ya iso amma duk abin da ya iso mun na haddi manzo Allah yace ya zama wajibi dole sai an zartar kafin aje koti in mutun ya saci kayanka kenan anan kuna iya sulhuntawa in ma ya dawo maka da kayanka ko kuma kace ka yafe masa amma in ya riga ya kai mashar'anta to a ka'ida ta shari'a ta musulunci ba maganar a dawo sai an zartar da abin da yake hukuncin Allah to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Usama a tashfa fi haddi min hududillah yanzu alfarma zaka nema ayi yafiya game da haddi daga cikin haddika na Ubangiji subhanahu wataala ma'ana game da wata ukuba daga cikin ukubobin da Allah ya shar'anta kuma qama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya tsaya a cikin jama'a fakhtaba manzon Allah yayi khutba faqala sai manzon Allah yake cewa innama ahlakal ladina min qablikum ku san da cewa abin da ya halakar da mutanen da ke gabanin ku annahum kanu idza sarqa fihi musharif sun kasance idan mutum mai daraja mai matsayi yayi sata a cikin su taraku su kyale shi ba za a zartar masa ba da abin da ya dace da hukunci wa idza sarqa fihi mudhaif amma idan mai rauni wanda ba kowa ba ana ganin ba shi da wata kima a cikin jama'a idan yayi sata a cikin su manzo Allah yace aqamu alaihi alhadd sai su zartar masa da hukumar da ta dace da shi kenan sababin abin da ya halakar da jama'ar da suka gabace mu shine rashin doka rashin adalci wanda shi kuma ka'ida dole ne a yi adalci ba maganar kusacinka da mutum ko mun kusacinka da mutum abin da ya kama na dokar Allah dole ne a zartar masa ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awladihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi ku zamanto masu tsayawa tsayin daka game da tabbatar da adalci kuma ku zamanto masu ba da shaida saboda Allah walau ala anfusikum koda a karan kanku ne aw lil walidaini ko kuma mahaifanku wal aqrabina ko kuma waɗanda suke makusantanku in zaka ba da shaida ko akan mahaifinka ne ko akan mahaifiyarka ko mun kusacinka da mutum to ka zamanto adali haka in mahaifinka ne yayi laifi yanda kenan zaka ba wani to haka zaka ba mahaifinka a ka'ida ta shari'a walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin sai ce in yakun ganiya in har shi wanda za ku tabbatar da shaida a kansa ko za a zartar masa da wani haddi ya kasance mawadaci ne ubangiji ta'ala yace kar ku kallu wadatar shi aw faqiran ko kuma ya zamanto talakka ne kuna ganin talakka ne ya dace a tausaya masa to kar ku tausaya masa wallahu aula bihima ubangiji ta'ala shi yafi dacewa game da su yafi ku tausaya musu dan haka ubangiji ta'ala ya shar'anta wannan hadi in kuna ganin talakka ne kun tausaya masa to Allah ne ya shar'anta yafi ku tausaye shi in kuna ganin mawadaci ne domin wadatar shi a kyale shi to Allah ne ya shar'anta haka yafi shi wadata sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kar ku bi son zuciya an ta'dilu kenan shine dan kada ku karkace ma tafarki na gaskiya domin bin son zuciya shi yake sa mutun ya kauce ma tafarki na gaskiya to kaga su waɗanda suka gabaci wannan al'umma manzon Allah ya faɗa mana abin da ya janyo musu halaka shine rashin adalci a wajen shari'a in wanda yake mawadaci ne na kusa da su ba a zartar masa da abin da ya dace na hukunci amma wanda baya tare da su misali wanda yake talakka ne ba kowa bane ba to shi kuma abin da ya kama na hukunci sai a zartar masa kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ahlakal ladina min qablikum ku san da cewa iya abin da ya halakar da wanda ke gabanin ku na al'ummu annahum kanu idza tarafa fihi mushrik sun kasance idan mai daraja yayi sata a cikin su tarafu sai su kyale shi wa idza tarafa fihi mudhaif idan mai rauni yayi sata a cikin su a kamu alaihi alhadda sai su tabbatar masa da haddin da ya dace da shi bazan Allah sai ya ce wa aymullahi ina rantsuwa da ubangijin da ya aiko ni lau anna fadimata binta muhammad bazan Allah ya ce ku kaddara cewa fadima diyar muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sarqat bazan Allah ya ce kai sata a yau bazan Allah ya ce laqatu yada ya ce wallahi sai na yanke hannunta ko fadima diyata bazan Allah ya ce tayi sata ya ce sai na yanke hannunta wanda Fatima tana daga cikin shugabannin mata matan da suka fi kowace mata daraja bazan Allah ya ce inda kaddara cewa yau Fatima za ta yi sata azumin da ita in tabbata ta yi sata bazan Allah ya ce zan yanke hannunta kaga kenan ba maganar a wajen shari'a diba na kusa da kai ko kuma wadatar mutum a'a abin da ya dace na hukuncin Allah shi yake zartaswa a karkashin wannan gaba shine malamai suka ce na halatta sanya misali da mutum wanda yake mai daraja domin kai matuka a wajen tsawatarwa kana iya cewa abin nan ko shugaban kasa yayi kaza to za a iya masa kaza kenan anan dan wanda yake kasa da shi yake yayi kansa kenan ya tsawata dan haka anan Fatima duk darajarta manzon Allah ya ce kaddara cewa yau Fatima za ta yi sata manzon Allah ya ce in aka zo da ita na tabbata ta yi sata zan yanke hannunta wannan yana nuna mana duk wata doka ta Allah ba maganar a kalli idan wani a sabata dole ne abu dokoki na Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya dace sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana cewa halaccin wato yin khutba ko a sanya darasi na musamman ko a shirya wani wa'azi domin wani al'amari da ya faru idan wani al'amari ya faru a cikin jama'a to ana buƙatar ya zamanto malamai su shirya wani darasi na musamman a karantar da jama'a a bayyana musu ko kuma a shirya wa'azi na musamman ko kuma ya zamanto wato limamai a cikin khutbar su suke nan su wa'azantar da jama'a su nuna musu abin da ake a yanzu bai dace ba ko kuma ga abin da ya kamata jama'a wato su aikata nan insha Allah ya kamata duk da cewa ne nan ne ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك